الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى رجالا ولم يؤط رجلا فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن فقال أو مسلم مرتين أو ثلاثا وبسط الكلام في هذا له مواضع أخر وقد صنفت في ذلك مجلدا غير ما صنفت فيه غير ذلك وكلام الناس في هذا الاسم ومسماه كثير لأنه قطب الدين الذي يدور عليه وليس في القول اسم يعلق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر ولهذا سمي هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام وقد رأيت لابن الحيثم فيه مصنفا في أنه قول اللسان فقط ورأيت لابن الباقلاني فيه مصنفا أنه تصديق القلب فقط وكلاهما في عصر واحد وكلاهما يرد على المعتزلة والرافضة والمقصود هنا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف شيعا صار هؤلاء أمدتهم في الباطن ليست على القرآن والإيمان ولكن على أصول ابتدأها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك ثم ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به وما خالفها تأولوه فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتها ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها ولهذا كان كثير منهم كأبي الحسين البصري ومن تبعه كالرازي والآمدي وابن الحاجب إن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاة من البركة مسلاة الإمام البخاري لكي نري جزاكي وانا مجينة لتنن دلن تلاتة يو منا قوم قوات السفر هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم عدود الهدود أربعين دبكوي wanda yazo daidai da 4 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna al-furqan bain al-haqq wal-butlan wallafar taqiyuddin abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd al-salam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala amin wannan kuma shine darasin mu na 81 a cikin wannan littafi mai albarka wanda idan ba a manta ba Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yana magana akan maganganun wasu waɗanda suke dangantuwa zuwa ga musulunci akan sha'anin imani. Wasu suka yi ta'arifin imani da cewa furici ne kawai da harshe, wasu suka ce ƙuduri ne na zuciya, gaskatawa ce ta zuciya kadai ko da harshe bai furta ba, ko da gaɓoɓi ba su aikata ba. Wasu suka ce a idan harshe ya furta ko da gaɓoɓi ba su aikata ba, mutum mumini ne mai cikakken imani. Duk waɗannan maganganu ne ɓatattu marasa dalili, wanda a kansu ne Ibn Taymiyyah yake magana. Domin gini akan waɗannan maganganu zai haifar da mummunar fahimta game da sha'anin addini, zai ma haifar da sakaci da lamarin addini. Domin da aka ce duk mutumin da ya yi furici kawai ko ya yi ƙuduri na zuci kaɗai ya zama mumini mai cikakken imani, to kaga wannan zai sa a riƙa wasa da sha'anin addini. Mutane su riƙa ɗauka cewa tunda dai sun yi furici da baki, sun ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, shikenan kuma sai su yi abin da suka ga dama, suna nan a matsayin muminai masu cikakken imani. To kaga idan aka bari mutane suka tafi a haka, to addinin zai shiga hatsari. To shi yasa Ibn Taymiyyah yake kokarin fito da magana ta gaskiya, wanda ita ce Al-Qur'ani ya tabbatar, sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi bayani, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu a kai, sannan sauran limaman shari'a suka tabbatar da su a rubuce-rubucensu. Sannan ya martani zuwa ga waɗancan maganganu waɗanda suka kauce wa hanyar Allah da ta manzansa. To shi ne yana mana magana akan munafukai waɗanda suna furtawa da bakinsu cewa sun yi imani, amma Allah subhanahu wa ta'ala ya kore musu wannan imani. Minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah ce daga cikin mutane akwai waɗanda suke furtawa da baki suke mun yi imani da Allah, mun yi imani da ranar lahira, amma Allah ce waɗannan ba mu'minai bane. Haka ne yace idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Allah ce idan munafikai suka zo maka suka ce mun shaida cewa kai manzon Allah ne, kai tabbas manzon Allah ne, Allah yace wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Allah ya san kai manzonsa ne, wallahu yashhadu, amma kuma Allah yana shaidawa cewa munafikai makaryata ne. Wato kawai suna furta abu ne da bakinsu, magana ce suke faɗa da bakinsu, amma ba haka zuciyarsu take ba. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. To kaga ashe furicin baka kadai ba zai bai da mutun ya zama mumini cikakke ba, kai ba zai ma bai da mutun ya zama mumini ba idan ya zanto zuciyarsa bata kudurce abinda harshen sa ya furta ba. Sannan kuma gabobi, ayyuka na gabobi da muke yi kuma su suke gaskata abinda yake cikin zuciya, domin babu ta yadda za a iya zanto a cikin zuciya akwai imani da Allah, imani da manzansa, imani da dukkan abinda Allah ya wajabta wa mu'mini ya yi imani da shi, imani da cewa Al-Qur'ani gaskiya ne, abinda yake umarni da shi gaskiya ne, a ce duk wannan akwai shi a zuciya, amma ba za a ga na sansa akan gaɓoɓi ba, wannan ba za ta yiwu ba. Dole ne idan har zuciya ta gyaru to gaɓoɓi ma za su gyaru, domin ita ce take jujjuya su waɗannan gaɓoɓi, inda duk ta kaɗa su can suke yi. Ba zai yiwu a ce ta gyaru ba amma gaɓoɓi kuma su zanto a lalace. Zanto mutum ya yi imani da Allah da ranar lahira, ya yi imani da tsayuwa gaban Allah amma ba ya sallah kwata-kwata, ya zanto har ya koma ga Allah bai taɓa sujjada ga Allah ko sau ɗaya ba, ta yaya wannan za a yarda cewa ya yarda da akwai Allah, ya yarda da umarnin Allah? To shi ne ya kawo cikin ayoyin da ya kawo, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Al-a'rab su ne mutanen ƙauye, larabawa waɗanda suke zaune a ƙauye, a ƙauyuka suka zo suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi imani. Allah ya ce qul lam tu'minu, kace ba ku dai yi imani ba. Walakin qulu aslamna, ku ce dai mun musulunta, mun shiga musulunci. Walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum, amma imani har yanzu bai ratsa zukatanku ba. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'a, idan kuka bi Allah, kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba zai rage muku komai na sakamakon ayyukanku ba. Wannan aya malamai sun yi sabani game da mutanen da take magana a kansu. Wasu daga cikin malamai suka ce tana magana ne akan munafukai. Waɗannan al'arab da ake magana su ne munafukan cikinsu. Wa mimman hawlakum min al'arabi munafiquna wa min ahli al-madina. To suka ce wannan aya tana magana da akan waɗannan munafukan ne da Allah ya ce suna nan a kewaye da ku a Madina, wanda suke cewa sun yi imani. Da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci halayensu da zamantakewarsu da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min al-a'rab man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir alaihim da'iratu saw wallahu sami'un alim. Allah ce wa min al-a'rab, daga cikin mazauna ƙauye, man yattakhidhu ma yunfiqu, yana ɗaukan abin da yake ciyarwa, wato yake bayarwa na zakka da ake karɓa daga wajensa, ko wani abu na tallafi, yana ɗaukansa a matsayin haraji ne Annabi yake ɗora masa. To kaga ba da kyakkyawan zuciya yake bayarwa ba, yana ɗaukan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya matsa musu ne yana karɓa haraji. Takhizu ma yunfiqu maghraman, yana mayar da abin da yake bayarwa na ciyarwa yakan yi fi sabilillahi, sai ɗaukansa a matsayin haraji ne. Wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir, kuma yana muku jiran wata mummunan musiba ta auka muku. Alaihim da'iratu saw, mummunan musiba ta tabbata a kansu. To wannan wasu ne daga ciki, ba duka ba, ba duka ne suka zama ɗaya ba. Wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة له. Akwai waɗanda suke mu'minai ne na gaskiya, sun yi imani da Allah da manzansa, kuma abinda suke bayarwa suna ɗaukan shi a matsayin abinda suke neman kusanci da Allah. To za su samu kusancin nan da suke nema wajen Allah. To kaga ashe ba duka ne suka zama ɗaya ba, wasu ne daga ciki suke da wannan halin. Wasu daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa su ne Allah yake magana a kansu, da suka zo suke cika baki cewa su yanzu muminai ne. Allah ya ce a gaya musu ba muminai ba ne su, su dai ce sun shiga musulunci. Ma'ana dai sun miƙa wuya a zahiri. Aslamna ay istaslamna, aslamna ma'anahu istaslamna, kun dai miƙa wuya saboda ba yadda za ku yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi ƙarfi, musulunci ya yi ƙarfi, ba za ku iya ja da shi ba, da haka dole ne kuka zo ku kai saranda, shi kenan. Amma walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum, har yanzu imani bai shiga zuciyarku ba. Wannan fassara ce daga ɗaya daga cikin fassarori da malamai na tafsiri suka yi, wanda ita ce shi ne zaɓin Ash-Shaqiqi alaihi rahmatullah a cikin littafinsa Adwa'ul Bayan. Amma wasu da dama daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan ayar ba tana maganar munafukai ba ne, ba tana maganar munafukai ba ne, waɗannan musulmi ne, illa iyaka dai ba su gama fahimtar addinin ba, ba su gama, wato imaninsu bai gama cika ba, amma dai ba munafukai ba ne, musulmi ne. Ibnu Taymiyyah alaihi rahmatullah, duk da cewa siyaƙinsa a cikin wannan littafi yadda ya koro ayar a cikin ayoyin da yake magana akan munafukai, tana nuna kamar ya karkata zuwa ga tafsirin farko na cewa wannan aya tana maganar munafukai. To amma idan muka duba a cikin wasu littattafansa, kamar a cikin littafin Sadaru Ta'arid al-Aqli wa an-Naql, jaladi na 7 a shafi na na'am, a cikin littafin Sadaru Ta'arid al-Aqli wa an-Naql mujalladi na 7 shafi na 436, za mu ga ya tafi akan cewa mafiya yawan malamai na tafsiri na magabata sun tafi akan cewa waɗannan mutane ba munafikai bane musulmi ne ba munafikai bane musulmi ne kuma wannan shine zabin almajirin sa Ibn Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullah
amin
haka nan da almajirin sa Ibn Kathir da Ibn Rajab Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Bada'iul Fawaid cikin Bada'iul Fawaid mujalladin sa na 4 sabon bugu shafi na 1325 zuwa 1326 yayi dogon bayani akan wannan haka na Ibn Kathir a tafsirin sa daidai tafsirin wannan ayar cikin suratul hujurat haka na Ibn Rajab a cikin Jami'ul Ulum wal Hikam mujalladi na farko shafi na 109 zuwa 110 dukkanin su sun tafi akan cewa waɗannan da Allah yake magana a wannan ayar ba munafikai bane musulmi ne kuma wannan ita ce fassarar wasu daga cikin magabata kamar Abdullahi dan Abbas kamar Muhammad ibn Shihab az-Zuhri kamar Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam kamar Ibrahim an-Nakhai da wasu da dama daga cikin malamai magabata waɗanda suka tafi akan cewa mutanen da ake magana akan su ba munafikai bane musulmi ne amma kuma ba su da cikakken imani don haka suka ce qul lam tu'minu da Allah ya ce ku ce ka ce ba ku yi imani ba anan yana kore musu al-imanul mutlaq ne ba mutlaqal iman ba nafiyun ne lil imanil mutlaq wato cikakken imani wanda Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan to yana cewa imanin ku bai gama cika ba amma ba ana nufin cewa ba su da imani kwata-kwata ba a karatuttukan baya duk mun ta bayani akan cewa akwai wani abu na imani wanda sai da shi ne musulmi yake zama musulmi idan aka rasa shi to musulmi ba zai taɓa zama musulmi ba su ne al-usulul sitta ginshiƙan imani ɗinnan guda shida imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imani bil qadari khairihi wa sharrihi waɗannan shikashikan imani guda shida duk musulmi dole ne ya ƙudurce su imani da Allah imani da mala'iku imani da littattafai imani da manzanni imani da ranar lahira sannan da imani da ƙaddara mai daɗi ko marar daɗi idan mutum ya ƙaryata ɗaya daga cikin waɗannan ginshiƙai guda shida to ba musulmi ba ne saboda haka su waɗannan ba a sassauci a kansu dole ne su kasance tare da bawa to samuwarsa a tare da mutum ba shi yake nuna ya zama mai cikakken imani ba sai ya zo kuma da ayyuka na wajibi da aka wajabta masa ya zo da salloli kamar yadda aka umarce shi da su ya yi azumin watan ramadana idan watan ramadana ya kama in yana da dukiyar da zai fidda zakka ya bada zakka in yana da damar hajji ya je ya hajji ta farilla sannan ya zama mai gaskiya mai amana mai cika alkawari duk dai wasu abubuwa da aka wajabta masa ya zanto yana aikata su kuma yana gujewa abubuwan da aka haramta masa to wannan shine mumini cikakke idan ya ƙara gaba da aikata nafilfilu kuma to ya ƙara tumbatsa a cikin imaninsa to a nan ne kuma zai kama hanyar zama babban waliyi waɗanda addu'arsu ba ta faɗuwa to wannan su ne muminai da ake cewa masu cikakken imani to wannan shine al-imanul wajib da kuma al-imanul kamil al-imanul wajib shine ka zo da abubuwan da suke na wajibi ka gujewa abin da aka haramta maka wannan shine al-imanul wajib al-imanul kamil kuma ka zo da waɗannan abubuwa na nafilfilu waɗanda za su ƙara kammala ka su ƙara cika maka imaninka to malamai suka ce wato wasu daga cikin malamai suka ce qul lam tu'minu anan ba an kore musu tushen imaninsu bane an kore musu wannan cikakken imanin da ake magana ne suka ce dalili kuwa dalilai ne da yawa na farko dai Allah subhanahu wa ta'ala ya musu izini su ce aslamna walakin qulu aslamna ba haka Allah ce ku ce aslamna wanda kuma munafiki ba za a ce da shi ya ce shi musulmi ba ne munafiki a zahiri yake musulmi amma a gurin Allah kafiri ne wa hum bi mu'minin kafirai ne kuma in suka shiga wuta babu ranar fita to tunda har Allah ya yi wa waɗannan izini su ce su musulmi ne to dalili ne da yake nuna cewa ba munafikai ba ne sannan kuma suka ce abu na biyu Allah subhanahu wata'ala ce qalatil a'rabu bai ce qalal munafiquna ba qalatil a'rabu yace wanda da munafikai da suke qalal munafiquna amanna suke qalatil a'rabu sannan dalili na hudu ayoyin da suka gabata duk suna magana ne akan jufatul a'rab wato mutanen kauye wanda suke da kakkausar mu'amala saboda rashin takuduwa da mutane da sabawa da mu'amala da jama'a wanda suke zuwa bayan gidajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna kwala masa kira da sunansa karara ba tare da sakayawa ba ya muhammadu mun zo da Allah ka an sa mana wasu tambayoyin mu mun zo muka tambaya ba su hakuri ya fito ba da Allah ya ce dal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun wa law annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum Allah ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati wadanda suke kwala maka kira ta bayan gidajenka wato gidajen matanka hujuratu nisa'ik la yaqilun wadannan ba su da hankali hankalin su kadan ne Allah ya ce walau annahum sabaru da za su yi hakuri hatta takhruja ilaihim har sai ka fito daga gida ka zo masallaci to sai su yi maka tambayar da za su yi maka anan amma sun kasa hakuri su suna da bukatun su suna so su yi bukatun su to haka ka fito duk abinda kake ka bari ka zo ka ansa musu Allah ya ce wadannan da yawa ba su da hankali za su yi hakuri da yafi musu alkhairi amma duk da haka Allah ya gafarta musu saboda ya san yanayin rashin ilimi ne da rashin wayewa da rashin zama cikin jama'a da mu'amalantar mutane to ayoyin da suka gabata duk sun yi magana ne akan waɗannan saboda haka su ne dai Allah yake faɗa yake cewa qalatil a'rabu amanna su dai waɗannan al'arab din da Allah ya magana a farkon surar su ne anan dai ake magana akan su saboda haka jafa'i ne tare da su ba munafici ba sannan suka ce abu na hudu idan muka duba Allah subhanahu wa ta'ala cewa lamma yadkhulul imanu fi qulubikum bai kore musu shigar musulunci zukatansu ba bai ce lamma yadkhulul islamu fi qulubikum ya nuna cewa musulunci akwai shi a zuciyarsu akwai musulunci a zuciyarsu munafiki ba musulunci a zuciyarsa munafiki a zuciyarsa cewa yake musulunci ƙarya ne ba gaskiya bane a baki ne yake nuna ya yarda to amma Allah ya kore musu imani ne ba musulunci ba to da kuwa munafikai ne Allah ba zai tabbatar musu ba zai da ya kore musu ba musulunci gaba daya sannan kuma abu na biyar suka ce Allah ya ce wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'a idan kuka yi wa Allah biyayya da manzansa ba zai rage muku komai na ladan ku ba ce to da munafikai ne babu magana da'a tare da su har a ga wani abu na sallah ko azumi ko wani abu su samu ladansa ba za su yi ba saboda zuciyarsu ta lalace abu na shida Allah ya ce ya munnuna alayka ayoyin gaba al aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin Allah ya ce ya munnuna alayka an aslamu suna goranta maka sun musulunta Allah ya ce qul la tamunnu alayya islamakum ka ce da su kada ku yi mun goranta mun musuluntarku a nan Allah ya tabbatar musu da musuluntar da su amma ba a bar su yi wa annabi gori ba ne don kawai sun shiga musulunci su rika ganin sun yi wa musulunci gata har su rika barazanar ko ba a karɓe su ba su za su yi ridda kamar yadda wasu suke sababbin musulunta to in suka zo suka shiga cikin musulmi yayin da suka ga abin da suke so su samu wasu su rika barazanar su fa za su koma ruwa wato kamar zaman su a cikin musulunci din gata suke wa musulunci da haka in sun aka yi wasa za su hana musulunci wannan gatan to anan Allah subhanahu wataala ce la tamunnu alayya islamakum ya tabbatar da cewa akwai musulunci tare da su kawai dai an hana su su goranta wa annabi sallallahu alaihi wasallama musulunci ne to da ake musuluncin nasu ba mai inganci bane to da sai a ce lam tuslimu ai ba ku ba musulunta ba ballanta na hakku goranta wa annabi cewa ku musulunta da sai a ce ai ba kuma musulunta ba ba cewa za a kakku goranta masa musuluncin ku ba to rashin faɗa musu haka ya nuna cewa ba ƙarya suka yi ba amma kasancewar su musulmi ba zai sa su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam gori cewa sun musulunta ba to rashin ƙaryata su da aka yi ya nuna ba munafikai bane ai kaga munafikai su da suka yi da'awar imani da manzon Allah Allah ƙaryata su ya nan take wallahu ya'lamu wallahu yashhadu innal munafiqina da kadhibun ce ƙarya suke yi
na'am
ba ma'anar su ba a ƙaryata su ba sai aka hana su su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama gori hakanan ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ayar yake cewa balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman balillahu yamunnu alaikum Allah ne zai muku gori da munafukai ne da Allah ba zai goranta musu wata baiwa da ya musu to wata baiwa ya musu ma babu ma wata baiwa ta musulunci da ya ba su tunda suna nan a kafiransu babu minna tare da su sannan kuma Allah ce balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani to wannan baya kore waccan magana ta farko da Allah ya ce qul lam tu'minu balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani anan imani da ake magana akan shine mutlaqul iman din imanin da suka yi wanda da shine suka zama musulmi ba wancan imanin da aka kore musu ba wanda shine aikata ayyuka na wajibi da aikata ayyuka na mustahabbi to duk waɗannan dalilai ne wanda suke nuna cewa ita wannan ayar tana magana ne akan musulmi ba akan munafukai ba malai yace wa fi sahihaini an sa'd anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'ta rijalan wa lam yu'ti rajulan fa qultu ya rasulullah a'tayta fulanan wa fulan wa tarakta fulanan wa huwa mu'min fa qala aw muslim aw muslim marratayn aw thalathatan ya tabbata a cikin littafin bukhari da muslim daga sa'd ibn abi waqqas daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace lalle annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa wasu mazaje kyauta bai ba mu wasu ba sai na ce in ji Sa'ad ibn Abi Waqqas na ce ya ma'aikin Allah ka ba mu wane da wane ka bar wane alhalin shi ma mumini ne sai manzo Allah ya ce aw muslim ko dai musulmi ya sake maimaitawa annabi ya ce ko dai musulmi ya sake maimaitawa annabi ya ce ko dai musulmi to wannan yana nuna cewa akwai imani wanda shine cikarsa akwai kuma musulunci wanda shine ayyuka na zahiri da suke bayyana tare da mutum da za a gan shi yana sallah yana azumi yana wannan musulmi ne za a ɗauke shi a matsayin musulmi amma abin da yake na sauran ayyuka da zai zo da su su ne za su tabbatar da cewa imaninsa imani ne na gaskiya wannan hadisi kamar yadda ya ce Bukhari da Muslim suka rawaito shi daga Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu ɗaya daga cikin manyan jagororin wani al'umma ɗaya daga cikin al-bashirin bil janna wanda aka yi masa al-bashir da aljanna ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to wata rana wasu mutane sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam daga ɗaya dai Rahat ya ce Rahat جاء رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرهط سوني لغا متم أكو ترى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون لغا أكو زوا ترى سوني رهط سنو دو قرن النبي صلى الله عليه وسلم ألوك چن أنكاو دوكي أتفاي دوكي يبدأ أكسامو لغا أبو كنغا أباه sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauka idan baza ya ba mu wannan ya ba mu wannan ya ba mu wannan dai ya taraba musu akwai wani bawan Allah a zaune a wurin sai shi annabi bai bashi ba dai ya raba amma shi ba bashi ba sai Sa'ad ya ce ya rasulullah ka ba mu wane 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 ga wane shi ba bashi ba kuma ina kamar yafi su ma kamar ya fi su ba bukata ba ya fi su imani ki tarakta a'taita fulan wa tarakta fulan wa huwa mu'min sai annabi ya ce aw muslim ko dai musulmi Sa'ad ibn Abi Waqqas ya sake maimaita maganar sa annabi ya sake gaya masa ansar da ya bashi ta farko ya sake fada a karo na uku annabi ya ce masa aw muslim ya ce sannan sai annabi ya ce da shi ya sa nakan ba mu wani in hana mu wani wannan da na hana kuma ya fi mun akan wanda na bawa na ba mu wancan ne gudun kada Allah ya kifa shi a cikin wuta inni la wati رجلا وأترك رجلا خشية مخافة أن يكبه الله في النار وأترك رجلا وهو أحب إلي مخافة أن يكبه الله في النار إيكي تشوى نكم باما وني إنهانا وني وأننا نهانا إنكم شي نفسو أكم وانشان لنباوة لو من قد انكدأ إنهانا شي وانشان لنباوة يجي وانا أبند الله زي كفاش كموتا kaga ashe wanda ba a bawa din ba imanin sa yafi karfi shi wannan rashin bashin ba zai so sa masa zuciyar da zai sa ya rida ba ko yayi wata mummunar magana ga Annabi sallallahu alaihi wasallama dan ba a bashi ba duk wannan ba zai sa ya fushi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya fushi da musulunci shi ko wancan da ba a bashi ba to wataƙila wannan zai iya so sa masa zuciya a kwana a tashi ma za a iya samun shi cikin wannan suka yi rida to saboda tausayin manzo sallallahu alaihi wasallam kada yayi bari wancan mutun ya fada cikin halaka sai ya bashi shi kuma wannan saboda ya san imanin sa ne sai Allah sai annabi ya bashi da imanin sa zai masa linzami to kaga wannan da aka bari annabi yace aw muslim ba munafiki bane kenan tunda hadisin karshen hadisin yana cewa in hana wani wa huwa ahabbu ilayya wancan kuma na bashi dan gudun kada in hana shi ya fada yaje jefa kansa wuta kaga ya nuna cewa wannan da aka ce a muslim mu'mini ne wasu malamai sun ce shi wannan da ba a bawa din ba shine Ju'ayl ibn Suraqa Ju'ayl ibn Suraqa ad-Damri hadisi ya zo a cikin kitabun Zuhd na Ibn Abdullah ibn Wahab daga Salimul Jaishani yake cewa Abu Zarr al-Ghifari ya gaya mana wata rana yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai Annabi yake cewa me zaka ce game da Ju'ayl ya za me zaka faɗa game da Ju'ayl shi wannan bawan Allah sai shi Abu Zarr yace miskinun ka shaklihi minan nas to dan bawan Allah ne dai haka kamar sauran mutane suke ne dai sai ya kira sunan wani annabi kira sunan ne ce to wani fa me zaka faɗa a kansa sai ya ce sayyidun min sadat ta kawo ya ce ai wannan shugaba ne daga cikin shugabannin mutanensa wato babban mutum ne mai daraja shi Ju'ayl ya ce miskini ne ka shaklihi minan nas bai da bambanci da sauran mutane amma an ambaci wani ya ce sayyidu min sadati qaumi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa game da Ju'ayl yace hadha inna hadha khairun min mil'ar ardi min misli hadha wa inni la'uti qauman wa inni la'uti ba'd al-qaumi ata'allafuhum fi qaumihim yake cewa wannan da kake ganinsa kamar wani miskini ne kamar sauran miskinai yake cewa wannan ya fi wancan saucikin ƙasa wato ya tattara mutanen duniya irin waɗancan shi kaɗai ya fi su ya ce to wannan da ka gani wani lokaci na kan ba ma wani babban mutum saboda in jawo mutanensa saboda in sun ga an girmama shugabansu to za su ɗauka an darashta su an girmama wani babban cikinsu to annabi yakan yi wannan siyasar ne jawo mutane domin a lallashi zuciyarsu har su fahimci musulunci su ne al-mu'allafati qulubuhum su wanda ake rarrasa su to yakan duba shugabansu sai ya karrama shi ya girmama shi ya masa abin da ba ya tsammani to sai mutanen sai ka ganin cewa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su darajar da bai ba kowa irin ta ba to wannan sai ya kwantar musu da hankali saboda yadda Larabawa a wancan lokacin suke ji da kansu to a shahid dai wannan mutum da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace aw muslim karshen hadisin yana nuna maka cewa ba wai munafiki bane to shine malam yace wa basul kalam fi hadha lahu mawadi'u ukhra shimfiɗa zance a kan wannan matashiya sai a wasu guraren daban mu a nan kam ya shimfiɗa mana zancen tun yaushe muke ta karatun nan ya kiya kare amma yace tukunna ba anan ya shimfada zancan ba a wasu wurare ya kun suka wa qassal naftu fi zalika mujalladan yace nayi littafi mujalladi sukutum da guda akan imani yana na al-imanul kabir mujalladi ne yayi wajen shafi 500 duk akan imani kawai kan kawai imani wannan duk bayanan da ake yi a cikin su kawai yayi tai a ciki har ya gama littafi غير ما سنبت فيه غير ذلك بند wasu gurare da nayi rubutu akan sa nayi kuma wani littafi su kutum da guda yana nan al-iman an buga shi da jimawa Sheikh Nasiruddin Al-Albani sai da ba'ad da na fara samu na littafin al-iman da tahqiq Sheikh Nasiruddin Al-Albani a shekara 1989 a lokacin littafai ibnu taymiya sai dai tsilli tsilli ake samun su to a lokacin sai ga kamar ka samu wani kulli na zinari ne malam ba kankani ba ga littafin ibnu taymiya ne kuma ga mai taqiqin Sheikh Nasiruddin Al-Albani sai zama nurun ala nur مالك يقول وكلام الناس في هذا الاسم ومسماه كثير وغنغن متاني أكن ونن سونا وتسونا نئي الإيمان ونن سونا نئي الإيمان ومسماه دا أبن دعكي كرا الإيمان له شي كان سأ الإيمان إن كما منين الإيمان له يقول وغنغن متاني أكن ونن سنا نندي وح ina nufin akwai sabani da yawa na kungiyoyi da dama kamar yadda kuka ji a karatu akwai maganar khawarij akwai maganar mu'tazila akwai maganar murji'a akwai maganar jahmiya akwai maganar qadariya waye waye ga sunan kowa da yadda yake fada waye mu'mini kuma menene imani yace li annahu qutubuddin domin shine tushen addini shine tirken addinin alladhi yaduru alayhi wanda a jikin sa ne addini yake ta kai kawo duk inda aka kai kawo maganar imani ce magana abinda mutum zai kudure a zuciyarsa walaysa fil qawli ismun ulqa bihi as-sa'adatu wash-shaqa'u wal-madhhu wadh-dhammu was-thawabu wal-iqabu a'zama min ismi al-iman babu wani abu da ake furtawa da baka yake da suna aka danganta shi aka wato danganta shi da samun jin dadi na duniya da lahira ko tsiya ta duniya da lahira ko yabo ko suka ko sakamako ko ukuba kamar yadda aka danganta wannan da sunan imani saboda haka duk maganar da ake yi cewa wannan yayi imani imanin sa mai karfi ne cikakken imani yana martaba mafi daukaka wannan imanin sa bai kai ba yana bayan sa wannan imanin sa yayi kasa wannan abu kaza idan kai ka zama mu'mini sifofin mu'mini kaza 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 menene zaka yi imanin kai tafi menene zaka yi imanin kai rauni saboda haka duk wani abin da za a faɗa na jin daɗi ko na uquba ko na yabo ko na suka to yana da alaƙa yana dangantaka da imani saboda haka kaga wannan yana nuna muhimmancinsa na farko dai ga maganganu da dama iri-iri daban-daban masu rikitarwa da aka yi ta yi a kansa wajen a tantance waye mumini waye ba mumini menene imani zai ƙaru ba zai ƙaru ba za a yi togaciya a cikinsa ko ba za a yi togaciya a cikinsa ba abu ne dunkulalle ko ba dunkulalle ba ne maganganu masu yawa kowa kuma yana faɗar albarkacin bakinsa ko tsayen bakinsa to saboda haka ashe kaga abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske yake cewa a'zama min ismil imani wal kufri kamar abin da sura na imani da kafirci domin akasin imani shine kafircin walihada summiya hadha al aslu masail al asma'i wal hikam shi yasa ake kiran wannan tushe a ilimin aqida mas'aloli na sunaye da hukunce-hukunce ce na sunaye mu'mini kafiri fasiki munafiki da sauransu waɗannan sune sunayen sune al-asma' din al-ahkam kuma imani kafirci fasikanci munafici waɗannan sune al-ahkam din saboda haka waɗannan masail sune a tattare ake kiransu masailul asma' والأحكام الأسماء المؤمن الكافر الفاسق المنافق المرتد سورة sana al-ahkam sune abin da ya shafi al-iman al-kufr al-nifaq al-fisq al-ridda da abubuwa masu kama da wannan sai yace wa qad ra'aytu ibn al-haysami fihi musannafan fi annahu qawlul lisani faqat naga ibn al-haysami al-haysam ya rubuta littafi mai cin gashin kansa a ciki yana tabbatar da cewa imani furici ne na baki kadai shi wannan ibn al-haysam sunan shi muhammad ibn al-haysam yana bin mazhabar karramiya ne wanda muka fadi ta a baya muhammad ibn karram sauraka a zamanin sa wato shugaba ne jagora ne kusa ne mabiyan sa ma har ana danganta su zuwa gare shi a sai da su al-haysamiyya wato mabiya ibn al-haysam sauraka a lokacin sa yayi kaurin suna sosai wajen bawa mazhabar karramiya wato kariya mazhabar ibn karram ba ta kariya to cikin littafin da ya rubuta wani littafi sunan shi jumal al-kalam fi usul al-iman wa fi usul al-din jumal al-kalam fi usul al-din to wannan littafi shine ibn taymiya yake yau na kalto maganganu daga cikin sa anan yana so ya gaya maka cewa waɗannan mutane ya samu wasu daga cikin littafin su kuma ya ga abin da suka rubuta din a cikin littafin su daidai yake da abin da ake dangana musu na cewa suna da'awar cewa imani furici ne na baki kadai wanda zuciya bata gaskata ba ba za a ce mutum ba mumini bane ko da bai aikata komai da gabobin sa ba za a ce masa ba mumini ba yace ya ga wannan a cikin littafin wannan babban malamin nasu Ibn al-Haysam sannan wara'aytu ibn al-Baqillani fihi musannafan annahu tasdiqul qalbi faqat naga ibn al-Baqillani shi ma ya rubuta littafi a cikin littafin yayi maganar aqida sunan littafin al-insaf fima yajibu i'tiqaduhu al-insaf fima yajibu i'tiqaduhu wanda ibn taymiya yana dauko maganganu na shi Baqillani a cikin littafin da yawa to a ciki ya furta cewa imani gaskatawa ce da zuciya faqat tun ya gaskata da zuciyarsa faqat shikenan ya zama mu'mini wakilahuma fi asrin wahid dukkanin su kuma sun zamani daya wakilahuma yaruddu ala al-mu'tazilati war-rafida kuma dukkanin su kowa yana mayarwa da rafida wato mu'tazilawa da rafida raddi wato dukkanin su a zamani daya suka yi amma kuma kowane akwai mazhabar da yake karewa akwai aqidar da yake karewa shi ibn al-haysam yana kare aqidar karramiya muhammad ibn karram as-sijistani shi kuma abubakar ibn al-baqillani sunan shi muhammad ibn al-tayyib ibn muhammad abubakar al-baqillani wa maliki ne ba ash'ari shi kuma yana kare mazhabar ash'ariya a zamanin sa to shi ma a littafin sa shi kuma yana kokarin kare abinda wato kungiyarsa suke kai na cewa imani kuduri ne kawai na zuciya gaskatawa ce daga zuci kawai ko da gabobi ba su aikata ba mutum yana da mu'mini mai cikakken imani yace kuma dukkanin su sun zagi kan sakali suna mayar da martani zuwa kan mu'tazilawa da rafidawa yawanci rafida mu'tazila ne a aqida illa iyaka dai su sun kara da wani abu wanda bid'a su ta zama kuma tana cin gashin kanta amma a ta fuskar aqida mu'tazila ne suna da aqidu na irin da mu'tazilawa to kun san al-ash'ira sun yi ta fada da mu'tazila musamman kasancewar shi Abul Hasan al-Ash'ari ya zauna cikin su wani lokaci mai tsawo kuma ya tashi a ɗaya daga cikin wato karkashin renan ɗaya daga cikin gaggagaggan manyan mu'tazila saboda haka da ya fita daga tafiyar sai ya zama ɗaya daga cikin waɗanda suke mayar da martani a kan su mu'tazila to sai malam ya ce wal maqsuru huna abinda dai yake so ya kai gare shi a nan duk wannan tattaunawar da ya ta yi abinda yake so ya kai gare shi shine anna salafa kana i'tisamuhum bil qur'ani wal iman su magabata abinda suka kankame shine al qur'ani da imani wato alqur'ani da kyakkyawar aqida wannan shine abinda magabata suke garkuwa da shi alqur'ani shine zai musu jagora zuwa ga dukkan wani abin da yake maslaha ce ga addinin su, maslaha ce ga rayuwarsu ta duniya da ta lahira. Don haka duk wani abu da suke nema za su samu koyarwar Alkur'ani tana musu jagoranci zuwa gare shi. Inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam, yana jagoranci zuwa ga abin da yafi komai miƙewa tutar, hanya da tafi kowace hanya miƙewa tutar. Don haka babu wani abu na shari'a wanda Alkur'ani bai yi ishara zuwa gare shi ba, bai nuna wa al'umma cewa ga wani abu na shari'a su rike shi ba, kamar yadda muke cewa har ko yaushe Alkur'ani shi ya kirawo al'umma cewa su rike hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam kankan, su rike koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, wa yakda abinda manzo ya zo ya baku ku karba, abinda duk ya hana ku ku hanu. Saboda kaga Alkur'ani shi ya kirawo al'umma cewa rike abinda Annabi ya zo da shi, a rike shi gangan. Ati'u qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, ku bi Allah ku bi manzo, wa in tuti'uhu tahtadu, in har za ku bi shi za ku shiriya. Saboda ka Alkur'ani shi ta kira zuwa ga kama Annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda ya zo da shi, a rike kankan. To magabata akan wannan suke wal iman da kyakkyawar aqida, wanda aqidan nan kuma suna samu ta ne daga Alkur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mas'alolin aqida ba wani abu ne da za a gina shi da tsantsagwaran hankali ba, ce kawai abinda hankalinka ya gaya maka shine aqida, ko wani abu da ka tashi ka samu ana yi ko ka saba da shi shikenan ya zama aqida, ko wani abu da yake birge ka shikenan ya zama aqida. A'a, aqida wani abu ne da Alkur'ani da sunna su suke zuwa da shi. Falamma hadatha fil ummati ma hadatha min at-tafarruq wal ikhtilaf, yayin da abin da ya faru cikin al'umma ya faru na rarrabuwar kai, na ainihin farfasuwa kungiya-kungiya, aka zama an rarrabu kowa ya kama gabansa. Sara ahlu tafarruqi wal ikhtilafi shi'an, sai ma'abota sabani da rarrabuwa sai suka koma suka zama kungiya-kungiya. Sara ha'ula'i umdatuhum fil batin laysat al qur'ani wal imani, sai zanto waɗannan da suka yi wa addini ayaga, suka yi wa addini a yaga, kowa ya yagi wani ɓangare ya juya wa sauran ɓangarorin addinin baya, sai ya ɗauka iya wannan shine addinin, sauran ɓangarorin ma yake ƙasu. Jola fi kunu kallazina tafarraqu wakhtalafu, Allah ya abin nan ya hana mu'minai su zanto kamar waɗanda ahlu tafarraqu wal ikhtilaf. Ahlu tafarraqu wal ikhtilaf su ne waɗanda suka saki Alkur'ani, suka saki sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, su ne ahli tafarru. Duk wanda yake kan Alkur'ani da sunna, to wanda yana kan tafarki ne na jama'a, yana kan tafarki ne na jama'a, yana cikin tafiyar jama'a. Wanda ya saki Alkur'ani da sunna, to wannan shine ya bangare na alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay, Allah ce waɗanda suka yi kacaccala addinin su suka zama kungiya-kungiya ba ruwanka da su. To kaga wanda yake tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin karantarwarsa, wannan shine yake kan tafarki na jama'a. Shi yasa yake to ahlus sunnati wal jama'a, kalmar jama'a din shine kai kake kan abinda jama'ar sahabbai suka rayu a kanta, ko da kai kadai dai a ƙauyenku, saura duka ana faɗa da kai an saba maka, to kai ne jama'a din, su kuma ahlut tafarruqi wal ikhtilaf. To shine Ibn Taymiyyah yake cewa yayin da abin da ya faru na rarrabuwa, Khawarij suka bangare suka koma gefe daya, suka dasa nasu aqidun da ka'idoji, suka babbata wasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, suka ƙaryata su, suka kafirta ma wasu, daga baya su ma shi'a suka fito su ma da nasu, suka zama kungiya su ma. Suma suka yi Allah wadai da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka kafirta da yawa daga cikin su, sai 'yan kaɗan suka kama wasu abubuwa daban suka rike a matsayin shine addini. Aka tafi aka samu irin su al-Qadariyya, Murji'a, Al-Mu'tazila, waɗannan dai ta baka labarinsu a baya suka faru, sai ya zamana su waɗannan 'yan ƙungiyoyi umdatuhum fil batili laysat ala al-Qur'ani fil batini laysat ala al-Qur'ani wal iman, madogararsu a baɗini wato a ɓoye ba Alkur'anin bane ba kuma imanin bane, ba alqur'ani ne babban abin da suke tinkaho da shi wajen kafa hujja ba ba maganar aqida da tauhidi shine a gaban su ba koda kuwa a zahiri za su nuna cewa suna tare da alqur'ani amma ba shine a gaske yake gaban su ba walakin ala usulin ibtada'aha shuyukhuhum shehunan su ne suke kirkiro musu wasu ka'idoji waɗanda a kansu ne za su riƙa gina addininsu sai kawai mutum ya zauna ya bushi iska sai kama wata ka'ida shi ke nan sai su cafi ka'idar da wannan kuma ka'ida ne za su riƙa auna ayoyin Allah da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su ɗauki wanda ya musu su yadda wanda bai musu ba to wannan ba wai yanzu aka fara ba tun kafuwar waɗannan ƙungiyoyi na bid'a suke ƙirƙiro ka'idoji usul suke ƙirƙiro da su waɗannan ka'idojin kuma sai su zanto wai su ne za a hukunta alƙur'ani da sunna da su idan alƙur'ani ayar alƙur'ani ta tafi da wannan ka'idar shi kenan to ta yi musu idan ba ta tafi da wannan ka'idar ba to dole a bankarata sai ta dawo ta tafi da ka'idar in ba haka ba to a kau da kai da kanta saboda haka sun riga sun ƙirƙiri usul za ka ga cewa a babin al-asma'i wa sifat sunayen Allah da sifofinsa ai kaga ba su haƙura sun tafi akan abin da sahabbai suka tafi akan sa ba na kafa hujja da ayoyin Allah kai tsaye da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kan tabbatarwa da Allah sifofinsa da sunayensa ba su tafi akan wannan ba sai da suka ƙirƙiri ka'idoji waɗanda kuma suka mayar da su ne ma'auni a kansu za su ɗora kowace aya ta alƙur'ani da kowane hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka kirkiri misali abin nan al-asl inda suke kira dalilul a'rad wal ajsam dalilul a'rad wal ajsam suka zo suka kirkiri dalilul ikhtisas suka zo suka kirkiri dalilul tarkib wadanda duka wasu usul ne wadanda suka kirkiro su wadanda su ne kuma suke auna duka wata aya ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce duk wani abun da ya zo daga Allah subhanahu wataala in ya tafi da yadda hankalinsu ya nuna shi kenan a karɓe shi in bai tafi ba to a bankaro shi a yi tawilinsa a karkato da shi har sai ya dawo ya yi daidai da tunaninsu da tunaninsu nasu shi ne asali suka gabatar da hankali a kan naƙali al'aqlu ala an-naql manyansu duk sun sarraha wannan al-faqr ar-razi cikin littafinsa asasul taqdis abinda ya kawo kenan ya gina abin ɗinsa wanda ya kira alƙanunul kulli ce cewa hankali shi ne ya tabbatar mana da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da annabta hankali ne ya tabbatar da cewa annabi mai gaskiya ne alƙur'ani gaskiya ne da hankali muka gane wannan ce to saboda haka hankali shi ne jagora to duk wani abin da aka ce mana annabi ne ya faɗa ko ayar ƙur'ani ce to mu nuna wa hankalin tukunna in ya yarda ya gamsu shi kenan in bai gamsu ba in alkur'ani ne to mu bankara shi har sai ya gamsu idan hadisi ne in mutawatiri ne abinda suka kira mutawatiri bayan ba su ma san menene mutawatirin ba in mutawatiri ne to shi ma mu bankara shi mu sa shi ya bi hanyar da alkur'ani ya bi ayar alkur'ani ta bi idan kuma ba mutawatiri ba ne suka ce in ahad ne kawai mu karyata shi ai marwaitan ba ma'sumai bane za su yi kuskure dan haka tunda suka zo da wani abin da hankalinmu bai karba ba to mu watsan musu da kayan su ai hankalinmu shine jagora in muka ce ba za mu tafi da hankali ba to za mu dawo mu soki in muka soki hankali to mun soki annabta ma tunda shi hankalin shi ya tabbatar mana da annabta sai ba za mu soke shi ba ba mu soke shi ba dan muka soke shi mun kamar wani ne ya zo maka da sako ka yadda da sakon saboda ka yadda da shi da zarar ka soke shi to ka soki sakon da ya zo da shi ma to suka ce hankalin shi ya tabbatar da alqur'anin shi ya tabbatar da gaskiyar annabi in muka soke shi to mun soke abin da ya tabbatar sai mu dawo mu ce to ai tayi ma anan ma ƙarya yayi mana annabin ba gaskiya bane alqur'anin ba gaskiya bane to shi yasa shi dole a bar shi ya zauna lafiya to amma kuma hankulan kowa da nashi kowa da yadda yake tunani ba su ne masu hankulan ba kuma su suka fi kowa sabani a tsakaninsu muna jin murji'a mu'tazila karramiya asha'ira maturidiya wai wai duk su ne kuma su magana hankalin amma kuma an rasa da hankalin wato za a aiki kowa nashi hankalin da inda ya sa gaba to wani hankalin za a bi waye zai aje nashi ya bi na wani duk kowa yana da hankali sai ya zama na iya nan adadin kawunan mu adadin mazhabobin mu saboda kowa da hankalinsa to kaga in haka za a yi an koma inna lazina farraqu dinahum din wa kanu shi'a to shine abin da yake fada yake cewa sun kaga musu wasu kaidoji shehunansu sun kago musu wasu kaidoji akan waɗannan kaidojin suke auna addini ya'tamiduna fit tauhid was sifati wal qadari alaiha ya'tamiduna fit tauhid was sifati wal qadari wal iman bil rasuli akan waɗannan kaidojin da shehunansu suka kirkiro musu akan su suke dogaro a wajen magana cikin sha'anin tauhidi ko sifofin Allah ko kaddara ko imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi zalika da abubuwa irin wannan thumma ma zannu annahu yuwafiquha min alqur'ani ihtajju bihi abinda suka duba na ayat qur'ani azatan su yana goyen bayan abinda hankulan nasu ko kuma kaidojin shehunan nasu suka ga ayat qur'ani kaza to ta goyi bayan kaida kaza ta shehu to shikenan sai su hujja da shi wama khalafa abinda suka ga zahirin ya sabawa abinda shehunan nasu suka kafa musu na kaidoji ta'awwaluhu sai su tawilin sa shine mai wanda yake cewa wa kullu nassin awhama tashbiha awid aw fawid wa rum tamziha duk wani abin da kake ganin zai nuna kwatanta Allah da wani mahaluki awilhu to ka bankara shi kai tawilin sa aw fawid ko kace kai wannan ba a san ma'anarsa ba warum tanziha kai dai ka nufi tsarkake Allah to antum a'lamu am Allah kun fi Allah sanin Allah ne shi sifanta kansa da sifarsa kai ka zo ka ce ba haka yake nufi ba in yana nufin wannan da kake nufin me yasa ba zai faɗa ba alqur'ani ba littafin bata bane ba Allah ba ya saukar da alqur'ani dan ya batar da mutane bane alqur'ani littafin bata ne littafin shari'a ne littafin shari'a ne haske ne bayyinatin ne bayyinatin min alhuda wal furqan saboda haka babu wani abu alqur'ani wai da za a ce in aka rike shi to za a bata sai dai a shari'a Allah ya ce hudan lil muttaqin alqur'ani shari'a ne ga masu tsoron Allah lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fahimta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.